الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب يسر ولا تؤثر الهي نظرة لطف تجعلني بها في دائرة عنايتك ونفعة انس ترفعني بها الى سماء حفظك ورعايتك وعرفة نور تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفة الساكرين وفتنة الهس القادرين ودبيان البغاة المتردسين وشماتة الأعداء القائمين ومن شر الخلائق أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة مدى ساكت أدواركم أو أن مصلاتي ميتارا البركة inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu, musamman abinda yake da alaka da sanin ma'anoni na Alkur'ani mai girma. Yau Asabar 1 ga watan Ramadana, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka zuwa Madina 1446, wanda yazo daidai da 1 ga watan 3 miladiya 2025 a wannan zawiya, a wannan gari namu na kafancan. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abinda zamu karatu a kai. Alaran ma ya ja mana sabuwar sura, sura ta farko a karatunmu na bana, wanda yake ita sura ta Mujadila. Sura Mujadila ita ce sura ta 103 a cikin tarti a cikin saukan Alkur'ani mai girma. Sura Mujadala tana da ayoyi 22 a ruwaya na Warshi, a ruwaya na Hafsu, sannan tana da ruwayoyi 21 a ruwaya na Hafsu. Tana da kalmomi 473 kamar yadda take da harfa 1792. Allah subhanahu wa ta'ala ya fara suran da bismillahir rahmanir rahim. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. Ma'anar ayan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qad, hakika Allah subhanahu wa ta'ala sami'a, Allah ya ji qawlan lati tujadiluka fi zawjiha, zancen wannan matan da take jayayya da kai akan maganar da mijinta ya faɗa a kanta. Watashtaki ila Allah, alhali tana kai kukanta zuwa ga Allah subhanahu wataala. Wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah subhanahu wataala yana jin zancenta da kuma zancen ka ma'aikina sallallahu alaihi wasallama. Inna Allaha sami'un basir, lalle shi Allah madaukakin sarki sami'un mai ji ne akan dukkanin abubuwan da kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka faɗa da kuma ita abinda ita ma ta faɗa. Basirun, Allah mai gani ne irin abinda wannan mijin nata ya faɗa a kanta domin ya cutar da ita ko wani abu makamancin haka. Wannan ita ce aya ta farko a cikin wannan sura ta Mujadila din da muka yi magana a kai. Malaman tafsiri sun yi maganganu da yawa akan wannan ayan da kuma abinda ayoyin da ayan ko surar ta kunsa a kai. Mun yi magana akan ayoyin nata kamar yadda wasu malamai suka faɗa, tana da ayoyi 22 kuma wasu malamai suna ganin cewa wannan sura madaniya ne cikin dukkanin zantukansu. Sai dai ruwayan Ibn Ata shi yana ganin cewa ayoyin 10 farko to su ba madaniya bane. Ayoyin 10 farko su ne madaniya kai, sauran na ƙarshe su sun sauka ne akan garin Makka. Mamu kalbi shi kuma yana ganin cewa dukkanin ayoyin gaba daya sun sauka ne a garin Madina. Aya kwara daya ita ce ta garin Makka. Fadar Allah subhanahu wataala da yake cewa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, aka ce ita ne kadai ta sauka a garin Makka. Wannan dai matsala ne wanda ya shafi malaman tafsiri da kuma abin da suke iya fada akan wannan aya ko wannan sura din haka. Wannan sura ta Mujadala ta sauka ne kafin suratul Ahzab, domin Allah subhanahu wataala a cikin suratul Ahzab yayi magana akan hukunci na ilahi. Menene ilahi? Ilahi shine mutun ya zuciya, mutun ya fishi, yace ba zai kara kusantan iyalinsa ba saboda tayi masa wani laifi, ko dai ba mamaki bata gama mai bude baki, kayan bude baki da wuri ba, ya ji haushi yace to ku ta gani ba ruwa na da ke, daga nan yace ba zai kara kusantan ta ba, koko a'a yace mata kar ta fita daga gidansa sai da izinin sa. Wannan mata sai ta sa kafa ta fita daga gidansa ba da izininsa ba, wannan abin ya kawo damuwa ko fishi tsakaninsa da ita, wanda yace ba zai kara kusantanta ba a matsayin gwale-gwale ko punishment a wurin wannan mata din haka. To wannan kauracewa iyalin ba wai na kincin abinci ba, na kusantanta shine ake nufi da ilahi. To amma musulunci yana kallansa ta hanya mabambanci akan yanda su jahiliya suke kallansa. Su da jahiliya suka hukunta iyalinsu a irin wannan tsarin na tsawon shekara daya, shekara biyu, shekara biyar. Mutum yana da mata amma ba zai kusance ta ba, yana bata gwale-gwale. Da addinin musulunci ya zo sai ya ce a'a ba zai yi haka ba, fatadaruha kal mu'allaqa din nan, a'a ba zai yi haka ba, kaman an race abu haka kawai zai zama bai da amfani haka. Sai shari'a musulunci sai ya sa ka'idoji. To ka'idan da shari'a musulunci ya sa shine idan matan naka ta maka laifi, kana da dama ka nuna fishin naka, kana da dama ka kaurace mata, amma duk kauracewan da za a yi kar ya wuce wata hudu. Kar ya wuce wata hudu. Kage yanzu ai an taimaki mata daga wancan shekara biyar, shekara uku, shekara daya, ko yanzu an sassauta shi ya kawo shekara hudu. To shine malaman nan suke magana akan cewa wannan sura ta Mujadala ta sauka kafin suratul Ahzab, domin a suratul Ahzab Allah ya ƙara maimaita irin wannan hukuncin. A suratul Ahzab Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma ja'ala azwajakum allai tuzahiruna minhunna ummahatukum. To wannan tilla an yi magana akan zihari anan wurin sai ake nuna cewa to wannan ayan tana gaban wancan kenan. Sannan suratul Mujadala har ila yau ta zo ne domin taimakon mutane bayani akan cewa wannan al'adar da Larabawa suke yi na zihari, kaka manta a baya mun ce menene ilahi, mun faɗa menene ilahi, ko miji ya kaurecewa matarsa ta hanyar gwale-gwale ba zai kusance ta ba tsawon shekara daya, shekara biyu, uku, har biyar. Shari'ar musulunci yanzu ya yanke shi, ya dawo da shi na wata hudu. Wannan ilahi kenan, zihari shine na biyu. Wannan sura ta Mujadala ko Mujadala ta zo ta rusa wannan al'adar na Larabawa da suke yin zihari. Menene zihari? Larabawa idan suna son su cutar da iyalinsu bayan an mori, ganga ko ake cewa kuma an ci moriyan ka, kasan Hausa nawa da naka a gurbin shi da yawa ka ƙara tuna mun ne. Bayan an ci moriyan ganga to yanzu za a yadda ita, to su ba a yarwa irin a haka kawai haka, sai a kirkiro wani abu ga ta dai a gidanka amma a wulakance, sai ta zamanto irin ga ta nan dai ita ba matan aure ba, ita kuma ba zaman kanta ba. Yaya suke yi? Idan mutum ya lura matan shi ta haihu kaman ta haifan mai yara kaman guda biyar shida haka, to in yana son ya dauko ta budurwa a leda sai ya kalla matan sai ya ce ke din nan idan na ƙara kusantanki to daidai yake da na kusanci mahaifiyata. Kaga mutum mai hankali zai iya kwantawa da maman shi a matsayin kwanciya na jima'i? To kaga yanzu ya riga ya cutar da ita, kuma shi bai ce ya sake ta ba. sai ta zamanto ita dai ga ta nan abin nan to wannan mun fassara shi ne da Hausa su suna cewa ne zahariki ka zahari ummi bayanki kamar bayan mama na ne in dai har zai iya kwantar da bayan maman shi ya hau kan ruwan cikin maman shi to zai iya hawa kan cikin wannan matan nasa yanzu to idan aka faɗa wannan kalman to shikenan wannan matan ba za a ƙara kusantanta ba ta shiga cikin wahala to wannan sura sai Allah subhanahu wata'ala ya nufa da ya rusa wannan tsarin cewa wannan shirman banza ne Allah da wannan Allah yana son ya rusa shi sai ya kawo wannan sura ta mujadila din kamar yadda muka faɗa jahiliya suna da hanyoyi wanda da dama suke cutar da iyalai kamar yadda muka yi magana haka so addinin musulunci kuma kaga ba addini bane wanda yake yadda ta cutar da dabba ma ballantana dan adam addinin musulunci bai yadda a cutar da dabba ba ballantana dan adam sannan har ila yau wannan suran har ila yau za ta yi mana bayani akan yarda da musulmai suke miƙa wa yahudawa farkon musulunci musulmai suna sakin jiki da waɗanda yake ba addinin su ɗaya ba duk sirrin musulmai sai su kwashe sai su gaya ma wanda ba addinin su ɗaya ba su kuma wayancan sai su rika amfani da wannan sai su rika cutar da musulmai din sannan biyayya da suke ma waɗanda ba musulman ba biyayya kurman biyayya to sai musulunci yanzu yana nufin ajalai cewa dukkanin abin da yake da alaka da sirri ne na addininka to rike addinin rike shi su ma abin da yake da alaka da sirrin su ne na addinin su rike kayan su an gane wannan to yanzu musulunci yana son ya tsara haka sannan musulunci yana son ya dalayi akan rantsuwa da ake yi ta ƙarya to yanzu ya za a kawai za a zo a ce wa mutane haramun kawai shikenan to sai an kawo ka'idoji da tsari a shigar da abu daki-daki ta yadda ɗan adam zai iya ɗaukan sa cikin sauƙi sannan wannan suran har ila yau za ta koya mana ladibban zama ko ganawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a suran bane za ka ji Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu idha najaytumur rasula faqaddimu baina yaday najwaakum sadaqa to wannan suran za ta koya mana yaya za a yi a gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin kawai za a rika zuwa wurin manzon Allah ne a rika magana da manzon Allah kamar yadda ake magana da aboki ba haka bane kaga a can ba can sama ai Allah ya gaya mana yanayin yadda za a rika kiran sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya saukar da ya ayyuhal la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum fa'da kar ku rika kiran sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda kuke kiran sunan abokananku ko kannanku ko yayyinku a'a ba a yadda ka kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama goro ba ce dan lami aka ce ba yadda ba sai dai ka ce manzon Allah rasulullah nabiyullah an gane wannan sai aka hana duk wanda kaga yana kama sunan manzon Allah goro dan lami haka to wannan yana nuna maka cewa bai da tarbiyya ne a musulunci ba a kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama goro sannan abu na karshe yaban mu'minai surar za ta zo ta koya mana cewa idan mutum musulmi yayi abun kwarai to fa a yabe shi an gane wannan ko idan mutum yayi abun kwarai a yabe shi ba mutum yayi abun kwarai ba a gole shi to me kai ce nan ma kallon rabu da shi a musulunci ba kai da su me yasa saboda a suran mu'minai sun saba wa dabi'a na yahudawa sai Allah ya yabe su to tunda Allah ya yaba mu'minai saboda sun saba akan hali da dabi'a na yahudawa sai suran take nuna cewa duk lokacin da musulmi yayi abin kwarai ana son a yabe shi kamar yadda duk lokacin da mumini ko musulmi yayi abin da yake ba na kwarai ba to ba a son ka mai nasiha a cikin jama'a ba a gane ba ko yanzu shikenan bisa kaddarawa Allah ya tsare Allah ya kare sai taba ta faɗo a cikin ajuna a misali ai na na ce misali ne ko Allah ya tsare misali ne to wannan abin da ya faɗo daga ajuna ba ce kawai ka taso a wurin ka ce a ba kai mallam ashe kai mutumin banza ne talatacce aka ce a ba za ka yi ma wannan mutumin nasiha a cikin mutane ba sai ka bari in ya tashi a cikin wayennan mutanen ya dan kama gaba sai ka je ka same shi mallam sai naga kaman wani abu ya faɗo a ajunka shi eh wallahi za mu yi practical ne da shi kage yanzu ya gaya maka dalilin da yasa ya rike za a gwada ma yara ne wannan abin shine yake halakarwa shine yake illa to tunda su yara ba su santa ba shine na ruko domin in na tashi daga nan wurin na nuna musu kaza 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 kage yanzu ka sai ci shi to aka ce duk wanda yake yi ma mutane nasiha ko yake ma mutun nasiha a cikin mutane to aka ce ba yayi bane dan ka gyara yayi ne dan ya ci maka mutunci saboda haka shari'a yake jan hankalina yake jan hankalinka cewa kada wani yayi kuskure a cikin mutane kawai ka kama yi masa fada wai da ni da sunan wai kada mai nasiha ka ja zaka mai nasiha ka ja shi gefe ka masa abin nan saboda mene manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace addinu an-nasiha shi addinin musulunci gaba ɗayan sa nasiha ne kullu liman sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce gaba kala manzon Allah yace lillahi ana yin nasiha ne da ayoyin Allah ya shahara a kasar Hausa in an zo fasara wannan wurin Allah ya saka wa malaman mu da alheri sai a ce lillahi ana yin nasiha ga Allah to kai na zaka ga Allah kamar Allah nasiha ko kuma mai Allah ya maka da zaka mai nasiha saboda ya kashe babanka to kaga a nan wurin akwai bukatuwan mu gano irin abubuwan da ake ana yin nasiha ne ga ayoyi na Allah sai a karanto maka aya kaza sai a ce to kaga wannan ayan ta ce abu kaza abu kaza abu kaza babu kyau an gana wannan wali rasuli ana yin nasihan da zantuttuka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza to banda wannan fa wala'imatul muslimi jagororin musulmai duk girmanka duk mukaminka shari'ar musulunci yace baka wuce a maka nasiha ba duk kudinka duk mukaminka duk sarautanka baka wuce a maka nasiha ba a addinin musulunci sai dai menene hanyar da za a bi wurin yi maka nasiha shine ake magana ba zai yi shugaban kasa yayi abin da yake kuskure bane kawai sai na hawo minbarin masallacin juma'a kawai na fara tsine masa shugaban kasan nan Allah yayi tarwa tsashi Allah yayi daga daga kaca wannan ba nasiha ba za a yi nasiha a san inda za a tsama yanda maganar za ta iya isuwa zuwa gare shi ba rika kwashe masa albarka a bainar jama'a ba wala'imatul muslimin wa ammati sannan ga magarin mutane da ni da kai in mun yi kuskure shari'ar musulunci ce mu ma a gyara mana maimakon a ban mu da kuskuren mu ta tafiya sai mun mutu mu je lahira a samu a wuta shari'ar musulunci ce ba za a yarda da wannan ba an gane wannan wannan a takaice a ƙarshe suran za ta gaya mana duk wuya din rintsi waɗanda suke kan tafarkin Allah su ne ke da rinjaye ko da a farkon lamari ka fara ganin cewa kana bin hanyar Allah amma kana ta wahala shari'ar musulunci ya ce a ƙarshe kai ne ke da nasara kai ne ke da rinjaye ala inna hizballahi humul ghalibuna mana kandinar Allah ko waɗanda suke bin tafarkin Allah su ne suke da rinjaye a rayuwarsu gaba daya kar sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum wallahu yasma'u tahawurakum inna Allaha sami'un basir zihari menene ya faru wanda wannan abin ya fara faruwa ne akwai wata mata da ake kiran da suna Haula ko da dai a kasar Hausa ba mu cika sa wannan sunan ba in ma ana sawa to ana lalata sunan ne sai a ce Haule kaji wani suna wai malam wai Haule asalin sunan Haulatu ne to amma malam Bahaushe da yake ya iya rigima sai ya lalata kawai Haule kawai sai kawai kaga kamar an ce Harbe kawai ga gani akwai damuwa to wannan matan sunan ta Haule ko Haula an gane wannan tana da miji sunan mijinta Aus bin Samit wannan Aus bin Samit din sai aka dan samu sabani kamar yadda kowa da ya sani tsakanin miji da mata sai Allah ko ba haka ba sai aka dan samu sabani wannan mijin sai ya zuciya sai ya faɗa wannan kalmomin da su larabawa suka saba faɗa cewa anti alayya fa zahari ummi ke dinnan bayanki yana matsayin kaman bayan mahaifiyata ne to a kaida an faɗa wannan ciki nan da ma an ce bari a ƙara kusantar wannan matan ba wannan bawan Allah ya fishi ya fita waje ya je ya zauna majalisa kuke cewa ya zauna a majalisa zuwa can sai ya sauka da ya sauka sai ya dawo gida da ya dawo gida sai kuma ya ga yana da sha'awar matar da ya ga yana da sha'awar matar sai ya ce bari ya kwanta da ita kwanciya na aure sai matar ta ce a ai ka riga ka ce bayana kaman bayan mahaifiyanka ne saboda haka yanzu baya halata dole ne yanzu sai an nema hukuncin addinin musulunci akan wannan sai ya ce a ai kawai did the same thing ne did ɗaya ne ta ce a ba ɗaya bane har yayi kokarin zai yi kokawa da ita shi sai ya kwanta da ita dole to da yake ya dan manyanta haka sai ta ture shi Allah ma ya gane sai ta ture shi sai ya fadi sai ta ruga ta ce sai na je gidan makwabta sai na karɓa kaya ta fitirta kaina shi ne na zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da na zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ta kankanta kaina ne ta kaskantar da kaina ina gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ga abin da ke faruwa tsakanina da mijina ga abin da ke faruwa ta ce unzur ya nabi Allah ja'alani Allahu fidaka ya nabi Allah fi sha'ani na sanya Allah subhanahu wata'ala ya sanya ni zaman tofansa a gare ka akan abin da yake da alaka da sha'anin ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ke faruwa tsakanina da mai gidana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ai inna zawjaha ja'alaha alaihi kaza ta ita take fadan wannan sai ce waja'altu jadila ta zamanto tana ta jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana lallashin ta yana cewa to ai yanzu dai ba a riga an san babu hukuncin wannan a addinin musulunci ki hakuri ki je ki cigaba da zama da mijinki ku riba mu junanku asiri tace a adiya manzon Allah a tsaya a duba yanzu wannan mutumin ya aure ni ina danyata me yake cewa ina budurwata ina danyata ya gama cin moriyan ganga yanzu ya riga ya gama haifana ta riga ta gama zazzaga yara kaman 7-8 sannan yanzu yana son ya je ya dauko amarya shine fa ya wurga min wannan kalmar manzon Allah sannan yana da yara tare da ni wayennan yaran idan aka bar shi da yaran ni bana tare da shi yaran za su wahala domin idan ya kara dauko wata sabuwar mata ai wannan yarinya ce budurwa ce budurwa za ta iya lura da yara ne ba za ta iya ba sannan kuma manzon Allah abu na biyu shine idan ni kuma aka ce in kwashe yaran na tafi da su gidana gidan iyayena to ai ban da karfin da zan iya lura da wayannan yaran manzon Allah dai a kara duba wannan lamarin a dai kara dubawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai nana Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa ha baki kin zo kin faɗa magana wurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ai sai ki dakata haka amma kin zo kina maimaitawa yana ce miki ce hakuri sai kara maimaitawa kike yi wannan ba abu bane wanda ya dace to ana cikin wannan shine Allah subhanahu wataala sai ya saukar da wannan aya cewa a kad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha ai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ubangijin nan naka haqiqa yaji zancan wannan matan da ta zo wurinka take jayayya da kai akan lamarin mijinta sannan wa tashtaki ila Allah tana miƙa kukanta zuwa ga Allah subhanahu wataala ku tsaya a nan wurin wa take miƙa ma kukanta ba gane ba ka san yanayin karatun mu ya sha bamban da na wasu yana da kyau muna tafiya muna fahimta ne wa take miƙa wa kukanta manzon Allah ya isar da shi wurin wa ya isar da shi wurin to ka gano a nan wurin manzon Allah ya wuce wasa manzon Allah ya wuce wasa abu na biyu ashe idan kana da wata damuwa kar ka yi duka kai damuwan gurin wani gaya ma wani ka gaya wa Allah yanzu da ta kawo kukan ta wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya ce to mun ji ku shine watashtaki ila Allah. Ka kalla wurin sai Allah bai ce watashtaki ila rasulillah ba, tare da cewa ta zo wurin manzon Allah ne. A wurin kawai sai Allah ya ce zuwa wurin manzon Allah, zuwa wuri na ne. Ba a gane ba, ba ku gane ba. Yanzu wurin wa ta zo? Ba ta zo wurin manzon Allah bane. Take gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga abin da ya faru tsakaninta da mijinta, ko ba haka ba? Take to manzon Allah a je duba wannan lamarin. Ya haramta kaina, ya haramta kainsa a kai, ya haramta ni a kansa, kaza kaza, manzon Allah a duba. Sai Allah ya ce ai ba ma manzon Allah yake gaya ba. Gashi dai a zahiri kin gaya wa manzon Allah, amma wa tastaji ila Allah. Wallahu yasma'u tahawlakum. Allah yake ni din nan ina jin firan da kuke yi ba tsakaninki da manzon Allah nan. A lokacin da take maganan ba, riwaya ta ce Manzala sallallahu alaihi wasallama ma baya jin wasu maganganun da matan take faɗa. Amma sai Allah yake wallahu yasma'u tahawurakum. Allah subhanahu wata'ala yana jin tattaunawa da kuke yi filla filla daki daki. Me yasa Allah yake ji? Domin shi Allah Sami'un, mai ji ne, jinsa kuma ya sha bamban da jinka da jina. Idan kana son ka gano yanda jin Allah yake, to ka dan kwatanta da wannan misalin, amma jin Allah ya wuce haka. Ka taba ganin bishiya Malam Ibrahim? A bishiya za a iya samun ganye kaman guda nawa? Za su kai 40 miliyan? A kai kuma ran ma dan da dama na. Ko akalla a cikin bishiya za a iya samun ganye sun kai 10,000. Haka ne? To jin Allah ba, kowane ganye kwara ɗaya in ya motsa, sai Allah ya ji ƙaran motsawansa. Sannan kowane ganye idan ya motsa, sai Allah ya gani wani kusurwa ya yi, gabas ya yi, ko yamma, ko kudu, ko arewa. So sai ka suranta bishiyoyin da ke duniya gaba ɗaya, kowane ganye in ya motsa sai Allah ya ji. Kowane akwai wannan cinnakan za ka gan shi wani ɗan ƙarami haka ko? A babban da baƙin. Akwai wanda bai kai shi ba, kiya shi ja, jikin shi ja da baƙi haka makamancin. To idan ƙafarsa ƙwara ɗaya ta motsa, sai Allah ya ji ƙaran motsawanta. Aƙalla kuma kiyashin nan za su kai guda 10,000 fa. Na kafancen nake magana. Za su wuce? To kowane kwara ɗaya in ya motsa ƙafarsa kwara ɗaya haka da ita, sai Allah ya ji ƙaran motsinta. Jin Allah iri ɗaya ne da naka? To saboda haka kiyaye Allah. Inna Allaha Sami'un, shi Allah subhanahu wata'ala Sami'un, mai ji ne, basirun, mai gani ne akan dukkanin abubuwan da kowa yake faɗa. A aya ta gaba, aya ta biyu, sai Allah subhanahu wata'ala ya ce
الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم فإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا فإن الله لعفو غفور.
Allah subhanahu wata'ala ya ce alladhina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura wa inna allaha la'afuwun ghafur. Ma'anar ayan Allah subhanahu wata'ala ya ce alladhina yuzahiruna minkum min nisa'ihim, kaga wa'annan wanda suke zihari ga matayansu, ma hunna ummahati, ai matayen nan naku ba yadda za a yi su koma su zamanto iyayenku. In ummahatu, wa'inda kawai za su iya zamantowa iyayenku, illa la'i waladnahu, su ne wa'innan dai da suka tsugunna suka haife ku. Wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura, kaga wannan abin da larabawa suke faɗa wannan mummunan zance ne. Sannan zura ne, shedan zirni, abin da bai faru ba mutun ya ce ya faru. Wa inna allaha, sannan dai kuma shi Allah la'afuwun, mai afuwa ne, kafurun, mai gafara ne kan wannan zancen ma da aka faɗa. Malaman addinin musulunci sun yi maganganu da yawa a kai, suka ce alladhina yuzahiruna minkum min nisa'ihim, kaga wayannan mutanen da idan an samu sabani tsakanin su da matayen su suke yin zihari gare su izahiruna min nisa'i ma hunna ummahati aka ce ba iyayen ku bane ba yadda za a yi matan da kaje ka auro kuma kawai shikenan saboda an samu sabani kawai sai kace daga yau ta zama mamanka kuma ce wannan hankali ba zai dauka ba hankali ba zai dauka ba lalle addinin musulunci ya yadda idan mutum an masa laifi ya nuna cewa an masa laifin to amma fa a kiyaye lafzan da ake fada lafzan da zai fito bakin ka lokacin da kake cikin fishi kar ka zo ka fado abinda shari'a ba ta taba yafe maka ba akan wannan abin haka ma hunnan ummahati in ummahatuhum wa'inda kawai za su iya zamantowa iyaye ga wa'innan mazajen da suke fadan wannan maganganun allahi waladna su ne wa'inda suka tsuguna suka haife su sai shari'a musulunci ya ce akwai wa'inda ba su tsuguna sun haife ka ba amma kuma iyayenka ne na daya matar babanka in dai mutum yana da tarbiya duk wanda baban shi ya aura ko da ka girme ta ka san yanzu Allah ya kawo mu wani zamani sai ga dacci da dan shekara 70 ya aure yarinya ai shekara 13 14 kuma babban yaron shi kuma lokacin da ya kai shekara 45 ina tabbatar maka to wannan dattijan da ya aure wannan yarinya ai shekara 13 14 15 wannan yaron nashi dan shekara 45 in ya shigo gidan ya ga wannan yarinyan aka ce ya tsugunna ya ce mata mama ina wuni saboda a wannan lokacin ba ita yake kallo ba alfarman mahaifinsa yake kallo an gane da shari'a yake magana ba muna magana a zamanance bane mu muna magana ka zo nan ne saboda addini saboda haka mu muna maka karatu ne akan addini ba wai al'ada ba dan shekara 45 din nan in ya shigo ya ga wannan yarinyan zai tsugunna ba wai ma ya tsaya a tsaye ba ya ce ya ce ladidi kina nan aka ce wai ladidi kana huka ne mama ne yadda kaga Hausawa sun ce dole a ce wa mijin iya to haka nan ita ma wannan yarinyan hukunci yake wannan dan shekara 45 din zai tsugunna ya ce mata mama ina wuni saboda a lokacin ba ita ake kallo ba alfarman baban nasa yake kallo an gane wannan saboda haka sai aka ce na da matar babanka ita ba mahaifiyar ka ce kawai yadda ba za ka iya auren mamanka ba idan babanka ya rasu ita ma haka matar babanka ba za ka iya aurenta ba saboda haka ta zama mene ta zama mama na biyu akwai wacce ita ma ba haifanka ta yi ba kuma a matsayin mama take ita ce wacce ta shayar da kai a da larabawa suna da al'ada idan an haifa mutum akan dauke shi daga wannan garin sai a kai shi wani kauye a shayar da shi domin ya taso jarumi ya taso ya iya yare mai kyau makamancin wannan abubuwan haka to sai shari'a musulunci ce wa'annan da suka shayar da ku su ma a matsayin iyaye ne suke an gane wannan sai aka ce to wa'annan tilla mun san wa'annan to an gama da wa'annan sun zama iyayenka in ummahatuhum illa allahi waladnahum a addinin musulunci Allah subhanahu wata'ala ya nuna maka wasu jerin mataye wanda duwiya dirrintsi ba a yadda ka aure su ba duwiya dirrintsi ba a yadda ka aure su ba shine suratul nisa'i aya ta 23 Allah subhanahu wata'ala yake cewa hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قال السلف إن الله كان غفورا رحيما سورة النساء akwai bukatun a fasara wayannan ayoyin ne wannan da muka ja saboda mutane su sani ko to Allah ya ce wayannan jerin matan da zamu lissafo yanzu ba a yadda ka aure ɗaya daga cikin su ba na daya a kiyaye yawan su da Allah hurimat alaikum ummahatukum Allah ya ce mun haramta maka auren mahaifiyarka duk yadin rintsi ba a yadda dan adam ya aure mamarsa ba a addini salimi take ne Assalamu alaikum ummahatukum wa banatukum yarin yadda ka tsugunna ka haifa malamin talabi gani ya ji an ce ya tsugunna ya haife ta a idan matarka ta haifa yarinya wa ya tsugunna ya haifa a matarka ka ji wani magana ai ba matarka ba matarka kai ne ka haifa ai in ba tsoro ba ta haihu ta kade mana sai yu ne ba zai yu ba saboda ka sai ake wa maza kara an gane wannan sai ake wa maza kara cewa idan matarka ta haihu kai ne ka tsugunna ka haifa an gane wannan ai kusan kodare kowa dai da yanayin sa amma in matanka ta haihu tare ba kuke naƙuda kuma tare kuke jegon kaga da yake mallam ibrahim an kama mai kan kawai wasa yake da can jegon kaga bai san wannan ba an gane wannan to yarinyan da ka tsugunna ka haifa duk ya dirrinki ba a yadda ka aure ta ba shine mana wa banatku wa akhwatku yar uwarka yayarka kannuwarka duk ya dirrinki ba a yadda ka aure ta ba wa ammatku yayar babanka ko kannuwar babanka aka ce ba a yadda ka aure ta ba duk ya dirrinki wa khalatku yayar mamanka da kannuwar mamanka duk ya dirrinki ba a yadda ka aure ta ba wa banatul akh yarinyan wanka da yarinyan kaninka ba a yadda ka aure su ba wa banatul ukhti haka nan yarinyan yayarka da yarinyan kawwanka ba a yadda ka tsugunna kace kuma zaka aure ta ba an gane wannan to amma yayan mu ba yayan mu za su yi auren juna a kiyaye maganar da muke saboda an su tambayan ka ne na ka fara motsa baki wa ummahatukum allati arda'nakum haka nan matan da suka shayar da ku bisa wannan lalura zai yi lokacin da aka haife ka mamanka na da lalura ta nono yake cewa ciwon mama sai aka ba da kai wurin wata ta shayar da kai to wannan matan ta shayar da kai to har abada ba za ka iya auren ta ba an gane wannan wa ummatukum allati arda'nakum wa akhwatukum min arda'a yan uwanka na shayarwa wanda waccan matan ta shayar ba mamanka ba wacce wancan matan ta shayar in ma mamanka ta shayar da wasu wanda ba baban ku dai ba su ma sun haramta a gare ka bara ku iya shayarwa bara ku iya auren juna ba sune mana wa ummatukum wa akhwatukum min arda'a wa ummahati nisa'ikum haka nan iyayen matan ku ahan maman matanka sirkarka kenan yanzu an gane wannan duk ya dirrinki ba a yadda ka aure ta ba kilame ne ka aure yarinyar ta kuma ka zo ka ce yanzu zaka ƙara auren maman shari'a musulunci yace haramun ne ba za a yadda ba shine mana wa ummahati nisa'ikum wa rabaibukum allati fi wujurikum min nisa'ikum allati dakaltum bihinna da agolan da ke ɗakin ku na matar da kuka auro ta zo muku da shi gidanku idan har an tare da wannan maman nata to shikenan wannan agolan ta haramta a gare ka har abada da yawa mutane ba su gano maganar agolan nan da nake yi ba mutum ne zai yi aure sai ya auro bazawara wannan bazawaran kafin ta zo gidanka ta yi aure muka ci dama dama ma ba cewa bazawara sai in ta yi aure ko to ta haihu a gidan can a wancan gidan da ta haihu ta haifi wata yarinya ana ce da ita wane Saratu ka ji a bakin shi ta haifi wata yarinya ana ce mata Saratu shikenan yanzu ta auri sabon miji sai ta yanke shawara ta zo da wannan yarinya mai suna Saratu gidan wannan sabon angon shikenan ta zo da ita an kawo an zo an yi budan kai ko da kenan garan ba a budan kai an zo an yi budan kai an kawo ango daki sai ango ya ga mata guda biya dakin shi sai ya ce a ya na ga sun zama biyu kuma sai ai wannan Saratu na kenan ai ban baka labari ba kallami da na aura da farko ya rasu din nan ai wannan yarinya shi ne ai sai aka ce to shikenan wannan mijin idan yanzu yana son wannan Saratin to za a iya warware wannan auren da maman Sarat sai a daura masa aure da wannan yarinya to amma idan ya zamanto wannan Saratin bata zo wannan gidan ba sai bayan an tare da amarya da ango ma'ana an yi kwanciya na aure sai yarinyar nan sai ta dawo gidan an yi sati ɗaya kenan yanzu sai yarinyar ta wannan kuma ba ai diya ta kenan ke kina da yarinya irin wannan mace ga mun ba aga ce ka tuce ka malam ai an gama da kai anan to shine Allah yace warabaibukum allati fi wujurikum da agolar dake cikin ɗakin ku min nisaikum allati dakhaltum bihinna ne daga mata yanda kun riga kun yi kwanciya na aure tsakanin ku da su fa in lam takunu dakhaltum bihinna idan ba ku yi kwanciyan aure da wannan maman nata ba fala junaha alaikum babu laifi a warware wancan auren da maman Saratu yanzu ahan kaga ba sai an kwasa kayan ɗakin ba Allah ba to aran ma yace sai a bashi yanzu waye za a fitar maman Saratu kawai sai a ce to shikenan maman sai ji koma gidanki Allah ya albarka mama ki tashi ki karanta kul wallahu ta ji maka to sai Allah ya ce fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum وهلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وهلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين وهلائل أبنائكم الذين من أصلابكم هكذا ندى إن ديك إن أنكني أما باجيرانك سكبا سما باجدك وأوريسما وأن تجمعوا بين الأختين سنن كهات يا رامات تابودا يا يادك أموا أنغانا وان يا يادك أموا ألوك شيدا الله يشي أنهرم تشيما إلا ما قد سلف sai dai banda abin da ya riga ya gabata kenan da kafin zuwan wannan kafin zuwan addinin musulunci musulunci ya yadda ko al'adar su ta yadda mutun ya aure yaya ya aure kanwa duka kuma suna matsayin matayansa ba wani rigima lafiya ne da addinin musulunci yazo ya kalla sai ya ga kwamacala ne wannan sai aka ce ba zai yi ba yanzu sai dai ya zamanto ka aure yaya idan auren ya mutu ko ita matar ta rasu ba laifi ka kara komawa sai ka ce alramma to yanzu dai yau an gama 40 na rasuwan wannan yarinya nawa mata nawa Zainabu saboda haka nazo ne kuma kara min da Aisha shikenan sai shi ya duba ya gani cewa yaya ka rike musu wancan mata din ko dole ai za a duba yanda aka rike wancan matan cikin mutunci ne da mutuntawa eh cikin mutunci ne da mutuntawa sai ya kara me yasa muka faɗa wannan zafanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai hakan ya faru ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki diya ya ba ɗaya daga cikin sahabbansa mai suna Sayyidina Usman Sayyidina Usman bin Affan manzon Allah ya bashi diyarsa na cikin sa ana nan ana nan ana nan sai rashin lafiya ya kamata rashin lafiya ya kamata har sai wannan mata sai ta rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji rasuwa ba wanda yaron shi zai mutu kace wai wai bai ji dadi ba ko wai bai ahan take ce bai ji damuwa ba bai ji haushi ba ko bai shiga damuwa ba babu wannan mutum tun a kaida na dan adam duk wanda ya haifa yaro yana sa ran shi ya riga yaron shi mutuwa ka tsaya ka kalla sosai duk wanda ya haifa yaro yana sa ran ya riga yaron mutuwa domin yana fatan yaron nashi yayi tsawon rai saboda zuri'ansu ko familin su su ci gaba da wanzuwa a duniya amma ka haifi yaro ya mutu za ka damuwa ko ka kara haihuwa ya mutu za ka damuwa to wannan yarinya sai ta rasu diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai ji dadi ba to amma ya zai da aka je makabarta aka birna wannan yarinya ko wannan matan na Sayyidina Usman da manzon Allah zai dawo sai manzon Allah ya ganshi yana ta murna yana ta farin ciki kuma domin shi a wurin sa dukkanin abin da Allah ya yi fa daidai ne da ni da kai ba mu isa mu ce ma Allah ga gyara ba ko za ka iya sai haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo yana cikin yana murmushi gashi dai an yi rashi ne amma manzon Allah yana murmushi bayan an dawo an zauna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ina da wata yarinya na ƙara baka aurenta ita ma ya aure yaran manzon Allah guda nawa guda biyu bayan an tare an yi komai an kwashi shekaru biyu ko uku ne ita ma wannan sabuwar amaryan ita ma sai ta rasu. Zala sallallahu alaihi wasallama aka je aka sallace ta, ana dawowa sai ga manzon Allah kuma yana farin ciki kuma ina murmushi a gare shi. Bayan an dawo an zauna, Zala sallallahu alaihi wasallama ya ce, ya sayyidina Uthman, da ina da wata yarinya ta uku, wallahi da na ƙara maka. Da na ƙara maka. To wannan ya nuna cewa an rike iyalan da mutuntawa da girmamawa. To kai ma idan ka rike iyalai da mutuntawa da girmamawa, sai ya zamanto iyalan ɗaya ta rasu, ta farko ta rasu, iyayen za su ƙara maka. An gane wannan, iyayen za su ƙara maka. Amma baka mutunta musu yarinya ba, ka tozarta musu yarinya, kai ne kullun dukan yarinya, kullun goranta musu, ya talaka yarinyan matsiyata, wa me suke cewa? Akwai abin da suke faɗa, ga mun ji. Na? Akan to Allah ma ya ce wai ba za a faɗa ba. Amma sai ga wai namiji fa, wanda kai ne ka je ka roƙa aka baka auren yarinyan nan, ka zo kana goranta mata, kana cewa wai yarinyan talakawa, yarinyan matsiyata. Wannan cin mutunci ne ta kowane irin siga, addinin musulunci bai yadda da cin mutunci ba. An gane wannan, Allah subhanahu wataala ya bamu ikon gyarawa. To shikenan sai aka ce, wa antajmu bainal uktaini illa ma qad salaf, a hada yara mata guda biyu a lokaci daya, addinin musulunci bai yadda da wannan ba, sai dai banda abin da ya riga ya gabata. To daga nan sai aka ja layi cewa ba a yadda ba, sai dai ka aure mace ta farko, ko dai ka aure kanwa, idan kanwan ta rasu ka aure yaya, ko ka aure yayar, idan yayar ta rasu ka aure kanwan, ko ko a'a ba rasuwa bane ka aure yayar, idan auren ya ki dadi da yayar sai ya zamanto yayar tana ta wahalar da kai, sai ta cutar da kai. Ka san akwai irin wayennan matan, sai ga mace ita banda cutar da namiji babu abin da ta tsasa a gaba, har ƴan uwanta da danginta ma su gane. To sai aka ce irin wannan matan sai aure ya ki yin dadi, idan aure ya ki yin dadi ana da dama a ce auren ya mutu. Idan auren ya mutu kuma wannan mijin sai ya koma wurin iyayen, sai ya ce wa iyayen, ni fa har yanzu ina da sha'awan hada zuri'a da ku, wacce ita ne ta wahalar da ni, kamar yadda duk abin da ya faru ne kun sani, yanzu ma ina ƙara roƙo fa iri daga wurin ku, a duba cikin kallanta a bani wata. To shikenan iyayen sai su ce, za mu yi shawara za mu gani yaya za a yi, wani abu makamancin wannan. To idan iyayen sun karkata akan cewa za a baka, shikenan shari'a yadda a baka, ita wancan kuma shikenan, in ta zo gidan kuma sai ta saboda ta gaishe da wannan kannuwa nata ita ma a matsayin abin nan. Allah subhanahu wataala ya faɗa wani abu a cikin wannan ayan, ya ce wa innahum la yaquluna munkaran min al-qawli wa zura. A wannan ayan kenan Allah subhanahu wataala ya nuna mana dukkanin abin da ba daidai bane, ba haka yake ba, to kada mutum ya yaddaya furta bakinsa a kansa. Duk abin da ba haka yake ba, kar kai magana a kansa. Duk abin da ba ka da ilimi a kai, kar kai magana a kai. Kaga wannan da suke cewa wa'annan mataye nasu ai iyayensu ne, kaga ai ba haka bane. Sai Allah subhanahu wataala ya ce munkaran, mummunan magana ne wannan. Kenan duk abin da ba daidai bane kar kai daka faɗe shi. Zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya ja hankalin mu musulmai, ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw lisan. Duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira, to in zai yi magana ya faɗi alheri ko yin shiru. Wa innahum la yaquluna munkaran min al-qawli wa sura wa inna Allaha la'afuwun ghafur. A aya na gaba wanda akanta ne zamu tashi in Allah ya kai mu gobe, tace faɗan Allah subhanahu wataala da yake cewa ko zamu iya dauka, ai da rabin yayi. Wal ladina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamasa. To yanzu a faɗa hukuncin da zai biyo baya, hukuncin da zai biyo baya idan mutum ya ce wa matarsa daidai take da mahaifiyarsa, shin aure ya mutu ko aure bai mutu ba? Idan aure ya mutu mai addini ya ce, idan aure bai mutu ba mai addini ya ce. A karatunmu na gobe da idan Allah subhanahu wataala, za mu ji abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa akan wannan. Abinda muka faɗa daidai, Allah subhanahu wataala ya bari lada. Wanda muka faɗa bisa kuskure, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ji mana, innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamu alaikum wa rahmatullah. In akwai mai tambaya daya biyu sai mu ansa, in babu za mu haƙura. Daga yanzu lokacin karatunmu zai koma karfe 8:30 zuwa karfe 9:30, saboda akwai iyayenmu da ke zuwa daga can Rumada. dole ne akwai bukatuwan allura da yanayin nisan su kar ya zama to kamar yanda muke tashi karfe 10 kafin su isa gida sai 10 da rabi kuma a ce magidanci kuma iyaye fa akwai bukatuwan a tsaya abin nan committee masallaci sun zo sun same ni mun tattauna da su nace insha Allah za mu fara kamar yanda aka saba amma an yi tafsiri daya to a na biyu sai mu faɗa cewa daidai lokacin fara karatun zai koma karfe 8 da rabi maimakon da muke farawa karfe 9 a tashi karfe 10 lura da iyayenmu dake tasowa daga wurare masu nisa kuma kuma ba iyayen ba kowa ya koma gidansa cikin lokaci abu ne wanda yake da matukar muhimmanci assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kuma kuma tambaya daya biyu sai mu ansa in babu zamu hakura sai ayi addu'a wa alaikum assalam wa rahmatullah almajirinka
ni nake sallah na bijin ni a ko sujjada
da to ai kai kake ya kamata ka tabbatar da wanne ne shine zai taimake mu wurin bada ansa daidai yawa
shi
ne ciko yake yana da eh ko kun yi ruku'u da rasu da ya yi ya taso da ruwa daga bayan da kenan ya to wannan tallalin lura ne yana sakanka sai ka yi ruku'u din matakan limamin ka wa alaikum assalam wa rahmatullah ka samu raka daya tare da shi to idan mutun ya to idan mutun ya samu raka daya tare da liman sai ba'adi ya kama liman a lokacin da baya nan to shi ba zai yi ba'adi tare da liman ba zai tashi ya kawo abin da ake bin sa bashi bayan ya gama kawo wa sanan shi ma zai yi nasa ba'adi din daban Allahu ta'ala alam sha Allah ai da ma ba zalai sai ka san abin da ya same shi ba tilari an ce maka ba'adi ne kaga yayi kawai kai kai ma insha Allah eh Allah ya wani tambayan so ina gani abin da za mu yi dauka kenan a tambayoyin namu اللهم برحمتك الواسعة أمنا وقنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض أننا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا والمشايخ والأئمة المسلمين الأحياء منهم والأموات وتاب بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين